سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم باي haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammacin litinin biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacin 27 ga watan goma shekara ta 2003 miladiya a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran فإن الله تعالى قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يوكم زام تاشي فرقاً آية 33 بألتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
وبنجدتي إن الله اصطفى آدم hakika Allah madaukakin sarki ya zabi annabi Adam alaihi salam wa Nuhan haka kuma Allah ya zabi annabi Nuhu alaihi salam wa ala Ibrahim da zurriyar gidan annabi Ibrahim wa ala Imran da zurriyar gidan Imran Allah ya zabe su ya fifita su alal alamin akan sauran mutane akan sauran halittu lafazin al-istifa da al-ijtiba da al-ikhtiyar dukkanin su ma'anar su ɗaya a larabci zabe tatowa ka zaba ka darje ka fifita wanda kaso kan wanda kaso ubangiji ta'ala ya zabi waɗannan gidaje gidan annabi adam alaihi salam zabin da Allah ya wa annabi adam na farko shine farkon bil adam daga gare shi ne aka halicci kowa sannan ma shine kadai cikin mutane wanda Allah ya halicce shi da hannayensa da haka yace da iblis ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya khususiyya din kenan Allah ya halicce shi da hannayensa astakbarta am kunta min al-alim sannan kuma ya sanya shi cikin aljanna kafin ya aikata komai yace ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna sannan kuma ya sa mala'iku su masu sujda wa yaqulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan kuma ya sanar da shi sunan komai wa 'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين كو شكا بابو أتكن هكا أقوي زهد فأقول النبي يدبا ko shakka babu cikin haka akwai zabi daga Allah madaukakin sarki to amma zabin da Allah ya wa annabi Nuhu alaihi salam Allah ya sanya shi zanto shine farkon mursali a ban kasa bayan an samu sabani shine farkon manzo da Allah ya turo dan kawar da sabani dake tsakanin mutane ya zo ya rayu cikin mutane ya tsawon rai shekarun wa'azi ma kawai shekaru 950 kaga ai ba karamin dogon kwana bane yayi amfani da kowane lokaci da kowane wuri wajen kiran mutane inni da autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara ya kira da daddare ya kira da rana wa inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara ya kira su asarri afili thumma inni a'lantu lahum ya kira yesu wajen ilani ya yi shela cewa yau da wa'azi ko da faɗakarwa wa asrartu lahum israra kuma ya kira su asirranci ɗaiɗai kaga kowane zarfin zaman da zarfin makan ya yi amfani da shi tare da haka asha fihim alfa sanatin illa 50 ama shekara 1050 manzo Allah ko ya faɗa cikin hadisi ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alherin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansu suka yi kyau ga dogon kwana ga kyakkyawan aiki ku shaka babu wannan zabi wa ala Ibrahim idan an ce iyalin annabi Ibrahim wato shi da iyalin gidansa ke da za a ce Ibrahim kada a yi shirutu da banda zuriyar gidansa don kaga zaɓin da aka yi wa annabi Nuhu shi kaɗai ne banda zuriyar gidansa amma tun da aka ce ala Ibrahim ya shafi shi annabi Ibrahim ɗin da zuriyar gidansa ga ɗansa annabi Ismail ga ɗansa na biyu annabi Ishaq ga jikansa annabi Yaqub ga tattaɓa kunnensa annabi Yusuf silsila ce ta annabawa ko mafi daraja a gidan annabi Ibrahim gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin tsatsan annabi Isma'il ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga idan an ce ala Ibrahim, manzo Allah ya shiga ciki, kuma shi ne ma mafi kaso mai tsoka a cikin zabin da Allah ya yi. Ka ku shakka babu, lalle gidan annabi Ibrahim gida ne mai albarka. An zabi iyalan gidan annabi Ibrahim, ala Ibrahim kenan, wa ala Imran, haka da zurriyar gidan Imran, wanda a nan aka haifi na Maryamu mahaifiyar annabi Isa alaihi salam. Allah madaukakin sarki ya zaɓi waɗannan alal alamina akan dukkan sauran halittu, ya fifita su. Abinda wannan ke nunawa shi ne, ya ku waɗanda ba ku yarda da banzancin manzon Allah ba, dan bai fito cikin ƙabilarku ba, kasancewarku Yahudu ko Kirista, kuna ganin dan mai bai fito cikin jinsinku ba, ku haƙura, zaɓi ne na Allah madaukakin sarki. Idan ku Allah ya zaɓi bawa na gari, sai ya sallama wa Allah kan zaɓinsa. Idan ka ce kai baka yarda ba, to wa kake cewa baka yarda din ba, wa kake fadawa? Sannan kuma kai asuwa dan baka yarda ba, kuma sai me? In ka ce baka yarda da manzancin ɗaya daga cikin wannan ba, ko annabi Adam alaihi salam, ko annabi Nuh, ko annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Ibrahim da sauransu. Shi yasa manzo Allah yake cewa shi zababban zababbu ne, yace inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim. Kakab a zuriyar gidan annabi Isma'il, sai Allah fifita Kinana sama da kowa. Kakab a ƴaƴan gidan Kinana, sai Allah fifita Quraish sama da kowa. Kakab a jinsin Quraishawa, sai Allah fifita Banu Hashim, su suka fi kowa. Kakab a cikin jinsin Bani Hashim, sai Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zababban zababbu ke. Waye kai, waye kamar ka, waye san asali ya naka, waye samu irin rabanka, tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama ya gaba. Sallallahu alaihi wasallam. Zababbe cikin zababbu sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan zabi ne na Allah. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd. Lafazun dhurriyatan kamar badal ne na istafa Adama, ai istafa dhurriyatan, Ubangiji ya zabo ta zurriya, sannan badal ne, sannan kuma hal ne. Badal ne ta fuskar li'irabi, me yasa zurriya ya samu nasaba? Saboda istafa Adama, ma'ana istafa zurriya. Sannan kuma badal ne na hal ne na waɗancan gidaje, gidan annabi Adam, gidan annabi Nuhu, gidan annabi Ibrahim, gidan annabi Ibrahim Imrana, dukkansu zurriyatan ba'daha min ba'd, kamar wata zurriya ce, sashin su daidai yake da sashi, ko sashin su jinsi ne na sashi, ma'ana sun yi tarayya da juna wajen tauhidi, sun yi tarayya da juna wajen juriya da isar da kira na addinin musulunci, da halin kwarai da maganganu na kirki, shine zurriyatan ba'daha min ba'd. Kowa mutumin kirki ne, kowa mai daraja ne, kowa mai kima ne a cikin dukkan waɗannan gidaje da aka lissafa. Sai dai kuma wani mai kirki ya fi wani mai kirki, wani mai kwazan ya fi wani mai kwazan, wani mai darajar ya fi wani mai darajar. Firkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس للي وني يفوني cikin su duk da cewa sun yi tarayya wajen hali na kwarai, amma wani ya fi wani nagarta, wani ya fi wani kusanci da Allah, gurgudan zabin Allah, gurgudan ayyuka da suka rinka yi. Dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne sannan kuma masani ne. Sai Allah ya ce,
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
إذ قالت امرأة عمران تناوب متاني لوكسن دماتر عمران تتي ربي يا أبنجي إني نظرت لك ما في بطني محررة للي نيناي مكا باكانتان أبندكي تكينا يذنتو محررا ينتتي بيهد ما وطاكلك ينتتي دزن ينتاسي بانا بكاتا يمون كون إلن أيكي نا ينتاسي نا برر انتاسي دن يذنتو خالصا لبيت المقدس يتهد من وصل لاتي haka tayi ba kance lokacin da take da siki inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni karbo wannan ba kance nawa ya Allah innaka anta samiul alim lalle kane as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani jinda babu abin da yake boyuwa a gare shi wanda yake la takhtalifu alayhi al-alsu yare baya rikitar da shi ya kasa gane wani yaran sarkafewar muryoyin mutane wane yace wannan yace lokaci guda baya hana Allah ya fahimci kowane daya a karan kansa me yace lokacin da yace din shine as-sami sannan al-alim masalan da babu abin da ke fakuwa a gare shi da can bai jahilta ba sannan mantuwa ko ba ta riskas ilimin sa subhanahu wa ta'ala sabanin ilimin mu da ba mu sani ba sannan bayan mun sani ma iya mantawa amma Allah bai jahilci abin ba sannan mantuwa ko ba za ta zo masa ba shine al-alim kenan innaka anta as-sami'ul alim wato kaga tana tawassuli da waɗannan sunaye na Allah shine as-sami da al-alim wajen biyan bukatarta kasancewarka mai ji yana daga cikin abin da ji din ke haifarwa ansa wanda ka ji din ansa masa mai roke ka kasancewarka masani yana daga cikin abin da ilimin ke gadar maka tausayawa wanda ya roke ka halin da yake ciki da bukatarsa don ka biya masa wato kamar tana yin tawassuli ne da waɗannan sunaye guda biyu as-sami'u da al-alim dan biyan bukatar da ta roke Allah na cewa fa taqabbal minni ka karba daga gare ni ya ubangiji innaka anta as-sami'u al-alim Allah ce falamma wada'atha yayin da ta haife yar da ke cikin ta qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atuha unsa to gashi kuma na haife ta ta zama ƙya mace tsammanin ta ɗa namiji ne sannan a wancan lokaci ya gudana waɗanda ke wa masallaci hidima ƴaƴa maza ba ƴaƴa mata ba dan haka zatan da suke namiji za ta samu sai take ba da uzuri ya ubangiji a sani na ni na ɗauka namiji zan haifa zato nake kyakkyawan zato na namiji zan haifa gashi kuma yanzu na haifi ƴa mace bai gudana cikin al'adunmu ko yadda aka saba cewa ƴa mace tana zuwa ta tare a masallaci take hidimar masallaci ba sallati wallahu a'lamu bima wada'at Allah ne mafi sanin abin da ta haifa abin nufi yayin da take rabbi inni wada'tuha unsa ba wai tana sanar da Allah abin da bai sani bane tana gabatar da uzurinta ne a wurin ubangiji cewa hidimar da namiji ba daidai take da ta ƴa mace ba sai ubangiji yake karɓar uzurinta da cewa Allah zai ta sanin abin da ta haifa tun ma kafin ta haifa din walaysa dhakaru kal unsa da namiji ba daidai yake da ya mace ba wa inni sammaituha maryam ni na ambace ta da suna maryam lafazin maryam a yaran su aka ce ana nufin abida mai ibada kenan wa inni uizuha bika lalle ni ina neman ka zame mata kariya mai tsaro mai kiyaye ta daga dukkan wani abin ki daga dukkan wani sharri wa zurriyataha ka tsare zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda yake ar-rajim wato korarre daga rahamar ubangiji al-matarur min rahmatillahi ta'ala kenan wanda aka kore shi daga jin kan ubangiji ba shi ba rahama ka tsare ta ka kare to anan gurin malamai sukan tattauna kan gabobi daban-daban gaba ta farko mu dauki wallahu a'lam bima wada'at wanda ana kirga ta a matsayin jumla ce itiradiyya domin asalin zancen falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa وليس الذكر كالأنثى سيزنت جملة والله أعلم بما وضعت جملة إفراضية سنة أقول قراءة بيو أفنك قراءة تفرق والله أعلم بما وضعت قراءة بيو والله أعلم بما وضعت قولك ألا نمج سنة من هيفا da haka yanzu da nake cewa na haifi ya mace ba sanar da shi nake ba dan bai sani ba a'a ya fi ni sanin me na haifa uzuri nake gabatarwa kaga sai zanto wallahu a'lam bima wada'tu yana cikin zancen ta kenan amma wallahu a'lam bima wada'at jumla ta ifradiyya zance ne na Allah madaukakin sarki sai aka ci gaba walaysa dhakaru kal unsa duk wannan yana cikin zancen ta laysa dhakaru kal unsa me yasa tace laysa dhakaru kal unsa bata ce ba laysa al unsa kal dhakar idan za a hada abu guda biyu daya yana da girman daraja dayan yana da daraja ta kasa sai ake son a korewa na ƙasan babbar daraja wanne za a fara gabatarwa cikin zance sai a fara gabatar da karamin sannan a mutu me dan ba da hanzari da sai a ce laysal unsa kadzakar ai yamace ba kaman namiji take ba wajen karfi wajen kwazo wajen himma wajen kuzari da kazar ba daidai take ba ina fata mun fahimta amma sai aka ce walaysal zakaru kal unsa namiji ba kamar mace yake ba ana kamar daidai da fadin Allah ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun aida sai a ce afaman la yakhluqu kaman yakhluq yanzu wanda baya halitta yayi daidai da mai yin halitta ina fata mun fahimta amma sai aka ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا هذا ساتي قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين يعلمون وقلنا بلاغة تتلارة سنة القرآن هنجلك انتما أو باكي بايد دك سابا ينا كي ومقرا وجن كولي كمن تيشين يا سكان النفر كون دنبيهم سيوى للليبا دي دي ودي رسيك دجونا با أما دنكر دي بانغلان يجي سيوى an yi masa na kasan da ya tashi a tutar babu ya tashi a zero to sai aka fara gabatar da shi wajen zanci ina ba ta fahimta gashi da rauni kuma aka kai shi karshe wajen magana ai sai ji ya zama kurar baya kenan amma gashi da rauni sai aka fara ambaton shi sai aka ambaci mai karfin idan ma shi mai karfi ya ce gare shi to ni aka fara ambato ne kafin walaysa zakaru ina ba ta fahimta وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وسميتها مريم نا أم بسيطة سنة مريم وأن يانونا تارق سنة رانا لتهي فيتا كيرا هذه دي لوكة لتهي فيتا تناحي هو فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم دعا لوكة يقولاني تناحي هو تتلقى سنة shikenan ya halatta daga ranar da aka haihuwa da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai haifa masa Ibrahim ya sa masa suna Ibrahim ranar da aka haife shi kamar da hadisin Muslim ya nuna Anas dan Malik yace Abu Talha an haifa masa jariri ana haihuwa sa na dauke shi na kinshi wajen manzon Allah yayi masa ya sa masa albarka kuma ya sa masa suna Abdullahi ba bata lokaci ba a rannan a wurin kaga wancan kuma hadisi ne cikin Bukhari da Muslim wancan kuma cikin Muslim kaga da hadisai ne maqda wajen siha da haka dai ya halatta rada sunan yaro ranan da aka haife shi a lokacin da aka haife shi sannan ya halatta rada sunan yaro bayan kwana uku sannan ya halatta rada sunan yaro a rana ta bakwai hadisan da suke nuna rana ta bakwai hadisin Abu Dawud da manzo Allah ya ce kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tubahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma kowane jariri akwai dabba da za a yanka masa ita rana ta bakwai sannan kuma a yi masa aski sannan kuma a sa masa suna a nan gurin a wannan hadisin sai aka fahimci sa suna a rana ta bakwai hadisi ne sahihi na cikin Abu Dawud cikin Muslim na Abu cikin wato sunan na Abu Dawud da haka dai ya halatta ranar da aka haifa ya halatta a rana ta uku kamar da waɗansu malamai suka ce ya halatta a rana ta bakwai ranar da aka haifa sunnar manzon Allah a aikace ya aikata haka a rana ta bakwai ya faɗa a baki ba a aikace ba sallallahu alaihi wasallam a rana ta uku na bincika na rasa inda hadisi inda malamai suka samu kuma a rana ta uku a wani hadisi ne kuma wallahu a'lam kila suna da wani hadisin bamu gaishi ba amma dai a iyakacin bincike na banga hadisin rana ta uku ba amma suna faɗa ina ba ta mun fahimta ta ce wa inni sammaituha maryam sannan wannan na nuna shi ya halatta mace ta rada suna ba sai namiji ba ya halatta mace ta rada suna ta ce tana haihuwa a gadon asibiti matuƙar tana cikin yanayin da za ta iya magana ta san me take yi ta iya sa suna musamman idan uba ya wakilta ta sai dai haƙƙin sa suna a hannun uba yake mace ba za ta yi kankan baba ta sa sai in ta nemi izini daga wajen mijinta babu laifi su tattauna da juna ni ina son idan na haifi ɗan namiji kaza in na haifi mace kaza yace a'a ke dai ki canja da kaza mana ko kuma kaza ko kuma su yi yarjejeniya to in ɗan namiji ne ki sa in ya mace ce in sa amma kawo sunan da kike so ki sa in ji in sun dace da sunna in sun dace da daidai in babu shirme a ciki in da tabbatar da suna wanda yake mai kyau ne ba suna wanda yake mara kyau ba babu laifi tattauna da juna akan wannan in miji ya wakilta bace ce ki sa suna ko bana nan nayi tafiya na tafi aikin hajji na tafi umara kila kuma har zaki haihu kafin ne in dawo zaki isa suna shikenan ya halatta ki sa gana na Maryam ta sa inni sammaituha Maryam sannan wa inni u'izuha bika, ina nema mata tsari daga wajenka, wa zurriyataha, ina nema wa zurriyata tsari daga wajenka, mina shaitanir rajim, wato kenan za ta mata addu'a da kanta. Ba sai liman ya zo ya yi hutuba ba, ba sai malami ya zo ya yi hutuba ba, da kanta ya halatta ta yi mata addu'a. Hadisai da suke nuna hutuba, akwai hadisin da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan jaririn da aka haifa aka yi masa kiran sallah a kunnan dama, iqama a kunnan hagu, sai dan ba zai shafe shi ba. Wannan hadisi ne maudu'i na ƙarya a cikin sanadinsa, akwai tatattun maƙaryata irin su Marwan ibn Salim ko Salim ibn Marwan, tatattun maƙaryata suka rawaito hadisin wanda ba a karɓar hadisin su kwata-kwata. Sai hadisin da aka ce manzon Allah ya yi iqama a kunnan ɗaya daga cikin ƴaƴansa na Al-Hasan wal Husayn lokacin da Fatima ta haife su, shi ma hadisi ne, a sanadinsa akwai Asim ibn Ubaydullah wanda yake da'ifi ne, da'ifi ne, ba a karɓan hadisinsa. Ina fata an fahimta, dukkanin su hadisi ne da'ifai, hadisin kiran sallah da hadisin iqama duk da'ifai ne. In ma wani ya taɓa jin na yi fatawa da hadisin kiran sallah a dama, to yanzu ina neman gafara, ban gane hadisin da'ifi ba ne, yanzu ko na gane. Dukkan su hadisi ne da'ifai, amma abin da yake tabbatacce shi ne, yayin da aka haifi yaro aka zo da shi, sai ka tauna dabino a bakinka, sai ka sanya wannan ruwan dabinon ya zanto shi ne farkon abin da zai fara hadiya. Wannan hadisi ya nuna haka cikin Bukhari ko cikin Muslim. Idan ka yi masa haka kuma, shikenan sai ka ambaci sunansa, sunan kawa ne, sannan kuma ya halatta ka daga hannu ka yi masa addu'a ta albarka, ya Allah ka sa masa albarka, ya Allah ka yi masa kaza, ko baka daga hannu ba ka rike jaririn, ya Allah ka albarkace shi, ya Allah ka kare shi daga shaytan, ya Allah ka yi masa kaza, shikenan. Amma ka rada masa a kunne da sunan huduba, kiran sallah anan, iqama anan, gurin hadisi ne da ife marasa asali. To ita kuma wannan addu'ar a ranar da aka hudun ake, ba a kai rana ta bakwai, ko da zaka yi jinkirin kai ba zaka ambaci sunan su ba, sai rana bakwai addu'a dai a ranar da aka haifa, a lokacin da aka haifa, da dabino da za a tauna masa a baki, da addu'a da za a yi a lokacin da aka haife su, duk ake yin wannan. Wannan kuma mace na iya yi, mace na yi, namiji na iya yi, uwa na iya yi, uba na iya yi, wani wakilin uba na iya yi. Ina fata an fahimta. A rana ta bakwai me za a yi? Idan ka ce rana ta bakwai zaka sa suna, to ba tare mutane zaka yi ba zuwa taro wajen sa suna. Wannan baya cikin sunna, al'adu ne kawai namu. Uwar zaka fadawa sunan da zan zaba masa shine wani, kin ji? Eh, to shikenan, duk wanda ku faɗi da shi sunan ɗana wane, duk wanda ku faɗi da shi sunan ɗana wane, duk wanda ba bai ji ba Allah ba shi hakuri, dan yaron ya fito tana zai tafi ya tambaye shi me sunan ka, yace wane. Don me amfanin ka tare mutane wai dan su sani, dan Allah ku faɗa mun, wa aka taba gayyata rada suna, ya dawo bayan ya dawo da awa biyar aka tambaye shi sunan jaririn ya rike. Al'ada ce kawai, kai dai ka ji takarruban a tsammaninka. Duk wanda yake zuwa raɗin suna, daga lokacin da aka yi fatiha, aka raba goro, aka raba dabino, aka raba duk abin da za a raba, aka tafi, wallahi da awa biyu da awa uku ne ya manta ma mai yi, ya dai mun je yi suna gidan wani, ya sunan jaririn, wallahi wani ma ya manta saboda rikicin duniya, mace ce, namiji ne, tagwaye ne, ɗaya ne, bai sani ba, ya manta. Ashe kai uba kai ne mafi cancantar ka san ɗan, da nan uwa, sannan yayye da ƙanne, sannan makwabta, wanda duk bai san shi ban da ku, zai san shi idan halin sanin shi yayi lokacin da yaron ya fara yawo, ya shiga duniya ta gan shi, ya shiga makaranta za a tambaye shi kai ne zanwa, duk inda ya je ya shiga aiki yayi menene za a san shi, ba ranar wai shela ranar raɗa suna ba ita ce sa a san shi ba. Ina fatan wannan ya cikin jini sosai, don haka yana da kyau mu tsaya kan sunna gurgurdan yadda sunnar manzon Allah ta koyar da mu. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wato kyakkyawan abin koyi na cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma aski a rana ta bakwai, aski a rana ta bakwai za a aske kansa, sawa'un mace ce ko namiji ne, za a aske kansa, ba bambanci tsakanin da namiji da ya mace, sunna ne a aske kansa. Idan aske sai a auna gashin kansa da kuɗin da suke nauyin gashin kansa, ladatan ana aunawa da dinari ko azurfa, to yanzu sai a auna da abin da yake na kuɗi namu ne yanzu. Wannan kuma gurgurdan halin mutum, gurgurdan yalwarsa, wanda yake da kuɗi da yawa idan ya ga dama ma ya sa naira 500 mana ya auna nauyin sumar, da naira 500 sau nawa za ta kai nauyin sumar ya bayar sadaka. Duka dai akwai jaririn da zai wuce naira 5,000 ne kansa, ba tsammani. Wanda kuma yake kasa da haka ya sa 200, wanda yake kasa da haka ya sa naira 100 ko naira 50 ko 20 har a dawo wanda yake kuta yaumin a idan ya sako dala ai shi ba ya san ya sai da yake kenan ai kana da ruwa in baka aski baka saba sunna ke dan aski sunna ne ke aski a rana ta bakwai jama'a ina fata mun fahimta ka abinda jariri yake bukata abu na farko ka sa masa suna sa suna mun ce ko ranan farko ko ranan ta uku ko ranan ta bakwai daga nan gurin abu na biyu kai masa addu'a kai da kanka ko ke da kanki kin ga daina namar mu tayawa yace addu'a ita da kanta tace wa inni samaituha maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ko ke da kanki ko uba da kansa yayi addu'a a ranan addu'a ba a dunkule an ce ga irin karatun da zakai ba kai kafi kowa sanin me kake so danka ya zama idan kace Allah sa masa albarka duniya da lahira ai ka masa bakan damar addu'a ka dai bo komai albarkar duniya duk ta shiga ciki ta lahira duk ta shiga ciki ya Allah ka shiryar da shi ya Allah ka tashi shi tashi nagari duk wannan kalmomi ne ga mammu da suke da ma'ana mai fadi da larabci ka faɗa da yaranka ka faɗa duk ya halatta illa iyaka wanda ke jin harshen larabci an fi son yayi addu'a da harshen larabci wanda baya ji da larabci sai yayi da yarensa yayi da kanuri yayi da fulatanci yayi da yarbanci yayi da inyamuranci da kuma me zai yi ya halatta ba wanda zai kasa cewa ya Allah sa masa albarka ya Allah kare shi ya Allah tsare shi ya Allah shiryar da shi ba wanda zai ce ya kasa fadin waɗannan kalmomi ba wanda zai ce ita wannan kalmomin sun mata nauyi sai ta nemi wani malami bata san me ya faɗa ba ina fata mun fahimta wai su malaman sai sun fi son sai abun a boye ba ka sanin me suke cewa suna ta wani buzuwa kai baka san me aka ce to me zai faɗa wanda kai ba shi ne kai baka san bukatar ka ba sai shi ne zai faɗa idan har baka san bukatar ka ba sai da yazo to baka cancanta ma ka hanke na in dai baka san bukatar ka ba game da danka har sai da malamin yazo sannan zai faɗi bukatar in ko ka san bukatar yanzu matsalar ka ya za a yi Allah ya ji to Allah na jin dukkan yare ba yau malamai ne kadai suke da wani yare da suke gane tsakanin su da Allah su kadai bai ke jin su su kuma sauran gama garin mutane ya ayyuhan nasu Allah baya jin yaren su sai sun bi ta kan malaman sai malaman su fadawa Allah sai kuma Allah ya ansa sai kuma malaman su fadawa su mutanen haba ya za a bi irin wannan doguwar hanya haka mai tsawo
na'am
doguwar hanya ce mai tsawo kai tsaye ka roke shi ujibu da'wata da'i idza da'an ba sai ka bauta doguwar hanya ba sannan kuma idan ka ce a'a to ai kila a cikin da suke wannan muzu da baki akwai abin da suke faɗa wanda ba mu sani ba habba kana ina da hadisin da ke cikin sahih bukhari lokacin da mu'az ibn jabal ya dogo sallah wani daga cikin mamu ya ga tsawon karatu ya halice shi ya fita ya je ya sallata shi kadai aka kai shi kara wajen manzo Allah ya kira shi ce kai me ka karanta cikin sallar ka da kawai kai kadai yace fatiha na karanta sai na roki Allah aljanna na neme tsare ni daga wuta amma kai da mu'az idan kuna sallah nukan ji kuna wani gugun da baki ban san me kuke cewa ba manzo Allah ce wallahi mu ma annan din muke aljannan muke roka kuna neman tsare daga wuta idan malamin albarka zai roka baka ji me ce gugun ka sai sai sa kirawo shi to kai fa mana kai ma ba albarka ka roka ba ina fatan an fahimci wannan kaga abubuwa ne masu sauki in zamu dauke su sauki shi naman idan an yanka dabba mustahabi ne a kasa shi gida uku kashi daya ayi amfanin gida kashi daya a raba sadaka kashi daya kyauta bambanci tsakanin sadaka da kyauta ita sadaka musulmi zan a ba kyauta ko ana iya ba musulmi da wanda ba musulmi ba makwabcin ka kirista ne ba yahuda ne mai wani addini ne daban ka iya ba shi ina fata an fahimta saboda haka wannan yanka dabbar wato muhimmancin sa shine a yanka dabbar jinin ya farara da niyyar kusancin ubangiji ba dan Allah zai amfana da jinin ko naman ba sannan wajen naman kuma akwai nau'i na ihsani ga mutane ga duk wanda ka ba kai ihsani a gare shi to shine abin da ke cikin albarka ta haihuwa ga mutumin da ya samu haihuwa addu'a kuma daga wannan rana ta haihuwa har zuwa ko da wani lokaci duk wanda ya wadansa addu'a ta gari Allah na karba in uwa ta yi wadanta addu'a na gari Allah na karba in uban ya Allah na karba yana daga cikin addu'o'i ma da ake karba wanda manzo Allah ce du'a ne wanda yake mustajab mahaifi ya wadansa uwa ta yi wadanta duk wanda ya wadansa addu'a Allah na karba kyakkyawar addu'a abinda ke nuna maka an karba addu'an na namare mu abinda zai zo gaba sai Allah ya ce fataqabbalha
fataqabbalha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
وبنجي سي فتقبلها ربها بقبول حسن سو بنجي يكرفيتا ita yar da aka haifa din kyakkyawar karba asalin fataqabbalaha rabbuha da sai ake bi taqabbulin hasanin amma sai aka ce bi qabulin hasan domin taqabbul neman a karba qabul din karba gaba daya taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan ma'ana ta nemi a karba kuma yana bada labarin ya karba akwai yunkurin neman a karbe ta dan cikin addu'ar ta cewa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha dama san kuma take fataqabbal minni innaka antas samiul alim wannan ta nemi a karba kenan sai Allah yake bada labarin ta nemi a karba kuma ya karba din bi qabulin hasanin ya karbe ta kyakkyawar karba wa ambataha nabatan hasanan Allah ya tarbiyance ta kyakkyawar tarbiya sai ya bada labarin tashinta bisa ga dabi'u da halaye na gari da fitowar tsiro wanda ruwa ke sauka akan sa yana girma cikin yabanya da ban sha'awa har ya kai makullar inda yake bukatar shine an bata hana batul hasan wa kaffalaha zakariya wato ya dankare nanta a hannun zakariya shine annabi zakariya alaihi salam wato mahaifin annabi yahya ya kasance shi yana cikin almajiran imran da haka lokacin da ita matar imran din ta samu ciki sai imran ya rasu kafin ta kai ga haihuwa da haka uwar ta haifi yar ba uba uban ya riga ya mutu kenan yanzu akwai bukatan wani ne zai karbi renanta cikin mazaje dan mace tana bukatan ta samu namijin da ke da wilaya akan ta yake da iko akan ta shine shugabanta uba ne miji ne wanta ne kaninta ne wani lokacin hatta danta na cikin ta dan ita kullum mutu a gargashin wani take dan saboda mai rauni ce tana bukatar kariya tana bukatar gata shi yasa addinin musulunci ya kewaye ta da gata tun daga farkon rayuwarta har ƙarshen rayuwarta cikin gata take tana ƙarƙashin kulawar ɗa namiji ina fata mun fahimta shine wa kaffala ha zakariya kullama dakala alaiha zakariya almihrab lokacin da duk annabi zakariya ya shiga wurin ibadar ta shine almihrab lafazin almihrab ana amfani da shi ga dukkan wani daki da yake kan tudu kamar tudun dutse ko kuma bene dakin da ke kan bene to shi ma ana kiransa mihrab sannan dukkan wani daki killatacce inda babu kowa yake nesa da inda sauran mutane suke ana kiran shi da suna mihrab kullama dakala alaiha zakariya almihrab lokacin da duk annabi zakariya alaihi salam ya shiga kewayayyen dakin da take tana ibada wajada indaha rizqa sai ya samu arziki a wurinta to me ake nufi da arziki a cikin nan gurin ko shakka babu lafazin arzik a cikin harshen larabci yana da fadi yawanci mu idan mun yi fassarar Hausa mun ce arziki sai wani ya dauka kudi ababan kidayawa daya biyu uku arziki kenan in mutum baya da kudi baya da arziki a yaren alqur'ani kuma ruwan sama arziki ne tsiro da ke fitowa daga kasa arziki ne kayan abinci arziki ne kayan marmari ma arziki ne daidai da ciyawar dabbobi dukkan su arziki ne Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid sai ce me rizqan lil ibad ruwan da aka saukar daga sama ma'an mubarakan mai albarka yana daga cikin albarkarsa ku sha dabbobin ku su sha ya jika muku kasa tsiro ya fito abinci da kayan marmari da ciyawar dabbobi sannan kuma kasa ta tsotse wani rara na ruwan ya shiga cikin ta idan kun tashi za ku yi bohol ko rijiya sannan ku tono shi kuma ya fito dan ruwan rijiya asalin sa daga sama yake sannan kuma wani lokacin waɗansu ko zazzabo da manyan ramuka da dam da ake yi kuma su tare ruwan dan ku yi amfani da shi idan damina ta wuce kaga duk wannan ya zama mubarakan kenan wa ambatna bihi jannatin wato muka fitar da jannat gonaki daban-daban wa habbal hasid da dukkan wata kwaya a bar girbewa kamar shinkafa kamar alkama da sauransu wa nakhla basiqatin ga kuma wato itacen dabino masu tsawo da za su bada ƴaƴan dabino din laha tal'un nadid suna da gunda wanda yake nadidin wani kan wani wato dodo na dabino din wanda za a ga wani kan wani kaga jinki guda yana da ƴaƴa 40 ko 30 ko wani abu makamancin haka sai Allah ya rizqa lil ibad wannan dukkan su arziki ne gawa bai wa wajada inda harizka ya samu kudi a wurinsa kenan ya samu arziki shi yasa waɗansu malaman suka fassara shi da cewa shine faki hatta sayfi shita wafakihata shita'i fi sayf, lokacin rani sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin sanyi, lokacin sanyi sai rinka samun ƴaƴan itacen da ba a samun su sai lokacin zafi ne, shine waje da inda haruka ko kuma Allah alƙalli ya samu abinci da kayan marmari a wajenta, ko ba shi ya kai ba kuma ya san ba wanda ya kai mata, kaga wannan karama ce. Qala ya Maryamu, sai ce ya kina da Maryamu, anna laki hadha, wannan kuma daga ina kika samu? Qalat, sai ta ce huwa min indillah, wannan arziki ne daga Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, lalle Ubangiji yana arzuta wanda yaso bighairi hisabin, ba tare da lissafi ko kidaya ba. Allah madaukakin sarki yana arzuta wanda yaso da irin abin da yaso. To kaga anan gurin ko shakka babu, addu'ar mahaifiyarta din nan ita ce ta biyo ta nan gurin, don ta ce inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, gashi yadda Allah madaukakin sarki ya tsare ta din daga shaytan, sannan kuma ma ya bata dangin waɗansu al'amura, gashi duk lokacin da Annabi Zakariya yaje wurin ta sai samu abin da ya samu waje da inda hadisa, kuma hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abu Hurairah, Allah shi kare da gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min mauludin yuladu, ba Allah sutura ba, ma min mauludin yuladu illa wash-shaytanu yamassuhu fayastahillu sarikhan min matti ash-shaytan iyyahu, babu wani jariri da za a haifa a duniya face sai shaytan ya zo ya yakushe shi ko ya muntsine shi ko ya dungure shi hina yulad, lokacin da za a haife shi, fayastahillu sarikhan, sai ka ji ya tsala ihu, jariri dan haife shi baya kuka, wannan kukan shaytan ne ya dungure shi ko ya muntsine shi, Allah sai dan bai da kirki ko jariri da kankan ne mai da shi, fa yastahillu sarikhan, sai yaro ya fashe da kuka min masu shaytani iyahu, saboda shaytan da ya shafe shi, sai manzo Allah ce illa maryama wa ibnaha, sai maryam da danta Annabi Isa alaihi salam, su kadai ne shaytan bai taba ba. Abu Hurairah da ya kawo wannan hadisi sai ce ikra'u in shi'tum wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, ka duba albarka ta addu'ar mahaifa idan sun yi wa ƴaƴansu addu'a ta gari, duk yadda rai ya baci karkaiwa ɗanka mummunar addu'a kai masa addu'a ta gari, Allah shiryar da shi, Allah kimtsa shi, amma ka ce kai wannan Allah wadaransa, Allah ya masa kaza, wannan mummunar addu'a ce, bai dace da ladabi na addinin musulunci ba, yayi ba daidai ba sai ka roƙa masa yin daidai, yayi abu ba na shiriya ba sai ka roƙa masa shiriya, saboda addu'ar karɓaɓɓiya ce. Don haka Annabi Zakariya alaihi salam lokacin da ya ga haka, ya ga duk lokacin da ya shiga wurinta sai ya samu irin wannan arziki a wajenta, to shi ma sai ya kwadaitu, wato ya fuskanci Ubangiji yana roƙonsa. Allah ce mai
hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habni min ladunka zurriyatan tayyiba إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين.
هنالك كوكتي أوان نوري كوكتي أوان اللوكتي وتوزرفني ودنسكتي للزمان ودنسكتي للمكان ودنسكتي يفيد الاثنين ينا فائدا تد زرف الزمان وزرف المكان هنالك أوان اللوكتي ko kuma hunalika a wannan wurin, ko shakka ba zai fi kama da a wannan lokacin, lokacin da ya shiga kenan ya samu arziki a wurinta a wannan lokacin, da a Zakariya rabba, sai Annabi Zakariya alaihi salam ya roki Ubangijinsa, kala ya ce rabbi ya Ubangiji habili min ladunka zurriyatan tayyiba, ka bani zurriya ta gari, innaka sami'ud du'a, lalle kai mai ji ne. Shi lafazin zurriya anan ya maimaitu zurriyatan ba'daha min ba'd, farkon inda muka karanta kenan, inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim, nan gurbin ce habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Me lafazin zurriya ke nufi? Lafazin zurriya a galibin ma'anarsa ta larabci na nufin ƴaƴa da jikoki. An gane ko? ƴaƴa da jikoki sunan zurriya banda iyaye. Haka ya saba gudana a cikin Alkur'ani, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Wato zurriya ƴaƴa da jikoki kenan. Amma akwai aya cikin suratu Yasin wadda take bada ma'ana zurriya, ana daukan ma'anan iyaye da kakanni. Wa ayatun lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ayati lahum ga su mutanen yau, mutanen yanzu, anna hamalna zurriyatahum, mun dauki iyayensu da kakanninsu na da, fil fulkil mashhun, a cikin wani jirgin ruwa wanda yake cike da kaya. Wato shine jirgin ruwan da ya dauki Annabi Nuhu alaihi salam, wanda Allah umarce shi da ginawa ko sassakawa, yace kuma fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka. Wato kowane irin jinsin halitta ka dauki nau'i biyu, mace da namiji, sannan kuma da iyalinka, sannan kuma da wanda suka yi imani. To kaga duk mutanen da ke ban duniya a yanzu, ai jikokin waɗanda suka hau jirgin ruwan nan ne tare da Annabi Nuhu alaihi salam. Dan a wannan lokaci ruwan ya shafe ko ina, ya halakar da kowa a duniya in ba wanda yake cikin jirgin ruwan ba. Shi yasa ne yanzu da muke ragowa, sai Allah ya ce aya ce babba a gare mu, inda Allah ya ga dama mu da ba za a zo kanmu ba. Aya ce a gare mu, anna hamalna zurriyatahum, mun dauki iyayensu. Kaga lafazin zurriya anan ba za ka ce anna hamalna zurriyatahum, mun dauki iyayensu ba. Dan ya ba a riga an haifi ƴaƴan ba ma tukuna ko jikokin, amma zurriyatuhum anan iyayensu dawa kakanninsu kenan. Fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Almuhim lafazin zurriya ma'anarsa da tafirin jaye a cikin harshen Larabci, wadda da an ambace ta kuma ghalabatul istimal ta tabbatar da cikin Alqur'ani, shine ana amfani da shi kan ƴaƴa da jikoki. Amma a wani lokaci ana amfani da shi ana nufin iyaye da kakanni. Annabi Zakariya yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, ya ubangiji ka bani zurriya ta gari. Sai wannan ya nuna yin duk wanda yake san da na gari tun kafin ya haihu zai rinka yin addu'a din, sannan bayan ya haihu kuma ya ci gaba da yawa yaran addu'a. Mun fahimci kafin ya haihu zai rinka yi. Anan Annabi Zakariya yana cewa hablana min ladunka zurriyatan tayyiba, sannan Allah ya lissafa hakan na ɗaya daga cikin sufofi na bayi da ake kira ibadur rahman, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Suna roƙon samun ƴaƴa na gari tun kafin haihuwa, ka roƙi Allah bani ɗa na gari, Allah bani salihin ɗa, ba wai ka ce namiji ba, ba wai ka ce mace ba, ba wai ka ce tagwaye ba, ya Allah bani ɗa na gari. Mace ce ɗa na gari ne, namiji ne ma ɗa na gari ne, ɗaya ne, biyu ne, duk ɗa na gari ne. Sai Allah ya zaɓa maka adadi ko nau'i, adadi biyu ko uku lokaci guda, nau'i ko ɗaya, nau'i mace ko namiji, gwargwadon yadda hikimarsa ta zartar subhanahu wataala. Amma kai karkai shi gige, kai dai kana neman nagari. In mace ce nagari, ina amfanin ɗa namiji, matuƙar ba nagari bane ba. Yo menene hasara idan ka samu ƴa mace in ta zanto saliha mummuna taqiya abida qanita duk ita kadai? Ai ka ganin gurin ba ƙaramin riba bace. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, ya Allah ka bani zurriya da ta gari. Innaka sami'ud du'a, lalle kai mai ji ne, mai jin addu'a ne. Fanadatul mala'ikatu, sai kawai mala'iku suka kiraye shi. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, yana tsaye yana sallah a cikin masallaci ko ɗakin ibada. Suka ce da shi annallaha yubashshiruka bi Yahya, Ubangiji ta'ala na maka bishara da za cewa za ka haifi ɗa kuma sunansa Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, yana mai gaskata kalma daga Ubangiji. Wato shi Annabi Yahya zai gaskata kalmar Allah, kalmar Allah kuma shine Annabi Isa alaihi salam. Innamal masihu Isa ibn Maryama رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila kalimatullahi annabi isa musaddiqan bi kalimati min allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba jagora ga mutanansa wa hasuran sannan mai tsara kai ma'ana mai nesantar mata al-hasur shine alladhi la yaqrabu an-nisa wanda baya kusantar mata to amma waɗansu masu fassara sukan ce wanda ba ya da sha'awar mata waɗansu kuma sukan ce a'a yana da sha'awar amma taƙawarsa ta hana shi kusantar su to cikewace za ta fi dacewa da maqamin nubuwa ba ma maqami na annabta ba wacce za ta fi dacewa da maqami na salihin bawa a ce ba ya da sha'awar mace kwata-kwata shi ba ya da sha'awar mace a'a yana da sha'awa amma baya zakkewa kowace sai mace ta halatta wanne dace da yabo na farko ko na biyu na biyu ne dace da yabo domin idan ya kasance baka da sha'awa dan haka baka kusantar mace baka da lada baka da zunubi bai bu ba fallasa ka aibu ne ma indai baka da sha'awa kawai aibu ne ma'ana baka da mazakuta ke a wani kaulin ko limanci ba za a saka ba a wani kaulin kaga mutum ya shiga uku to amma idan aka ce mutum na da sha'awa amma kuma taƙawarsa ta hana shi ya zakkewa abin to wannan shine yabo to shi yasa zanto al-hasur wanda yake kame kansa dangane da sha'awar ya mace duk yadda ya sha'awa ba zai zakkewa kowace ba sai mace ta halarta wa nabiyyan min as-salihin kuma annabi ne min as-salihin yana cikin salihan bayi to anan gurin idan muka lura hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokaci kamar yadda muka ce idan mun ce zarfu zaman ne ko a wannan wurin da'a zakariya rabba a wannan lokaci lokacin da ya ga kaza a wannan wurin a wurin da ya ga kaza sai wannan addu'a da yake kaza da kaza nan take fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'im sai mala'iku suka kira shi yana tsaye fil mihrabi ya nuna hunalika can zai fi dacewa da zarfu zaman ko zarfu makan zarfin makan huwa qa'imun yusalli fil mihrab kaga fi tuhidu zarfiya al mihrab kuma zarfin makan ne kina ina fata an fahimta amma la yamna'u min an yakuna zarfa zamanin kadalik domin kullama dakala alaiha zakariya al mihrab wajada indaha rizqa anna laki hadha tace huwa min indillah yarzuqu man yasha hunalika a wannan lokacin da yaga kaza wato sai ya addu'a din kenan to amma idan mun dauke shi akan cewa a wannan lokacin da ya kaza ya addu'a addu'ar ta mai tuba so daya ba domin shigar sa wurin ta ba so daya bane ba kullama da salaliha zakariya al-miraba wajada ita kullama wato abin da ke fi da yufidu takrar mai metuwar abu ya shiga ya gani ya shiga ya gani baya so daya ba baya so biyu ba to da ya shiga ya gani duk lokacin da ya shiga sai addu'a duk lokacin da ya shiga sai addu'a haka labari yake nuna wa ko kuma a da ya shiga ya gani da ya shiga ya gani sai ga abin ya maimaitu dan kila abu a karan farko ba zai baka mamaki ba zaka yi cewa kila wani mai ko mata kila wani kaza zaka kila kuma ta fito ta je ta nemo amma ya maimaitu kaga zaka kiwaci sawu kaga ba ga sawun wani ya kawo ba ka tuntuba ya akwai wanda yake shiga wurin ta ko bai ga mata kaza an ce babu to kaga wannan dukkan wani sababi da zai sa a je a kai mata ya nema ya ga babu wani sababin to lalle ne yanzu ya kamata ya tambaya anna laki haza amma a karan farko kila bai tambaya na wallahu alam zahirin larabci idan mun bi haka yake nunawa to kaga da lokacin da abin ya kai mukarashi ne sai ya gane cewa lalle wannan karama shi daga wajen ubangiji shine sai ya roki ubangiji cewa ubangiji ta'ala ya bashi da nagari sai kuma Allah ya turo mala'iku suka ansa masa fana da turo mala'ikatu wadansu malamai suka ce anan mulal mala'ika wato amun urida bihi khusus lafazin mala'ika ya shafi dukkan mala'iku amma wanda aka ture masa wannan bishara shine jibril alaihi salam dan shine wakilin Allah zuwa ga annabawa amma baya hana cewa tare da shi akwai wadansu mala'iku da suke rako shi a wani lokacin amma shine wanda zai magana kai tsaye da annabi dan isar da wahayi sauran kuma ɗan rakiya ne haka na faruwa insha Allah sai
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
وبنجي سي قال ربي سي سي النبي زكريا يتي يا أبنجي أن يكون لي غلاما سي أيضا سامتا وقد بلغني الكبر غاشي سوفا يا رغاية سمم ومرأتي عاكر وما تاتا بكرار يتي ودى باتا حوا يعني ذات أقرن wato ma'abuciyar bakara ce ce bata haihuwa qala sai Allah ce kazalika yaf'alu ma yasha kazalika Allahu yaf'alu ma yasha kamar haka ne ubangiji ta'ala ke aikata irin abin da yaso qala sai annabi zakariya ya ce rabbi ja'alli aya ya ubangiji ka sanya min alama da zan gane idan matata ta samu juna biyu qala sai Allah ce ayatuka la tukalliman nasa ayar da na sa maka alamar matarka ta samu juna biyu kaji ka kasaye wa mutane magana salasata ayyamin yini daidai har guda uku illa ramza sai dai ka rinka yin nuni nuni wadanda suka ce al-ishara bi shafatayn wato nuni da labbansa yana nuni da baki haka amma da ya tashi magana baya iyawa da ya samu kansa a cikin wannan hali to matarsa za ta samu juna biyu kenan alamar da Allah ya sa masa kenan zai ji ya tashi magana ya kasa sai dai ya yi ta nuni ko da hannu ko da baka kina Allah tukallimu nasa salasata ayyamin illa ramza a cikin suratu maryam qala ayatuka alla tukallimu nasa salasa layalin tawiyya alamar shine zaka kasaiwa mutane magana har dare guda uku nan an ce yini guda uku can dare guda uku ayoyin ba sa cin kare da juna tunda yini din daban dare daban wato duka guda uku sun faru kwana uku da aka ce sun shafi daransu sun shafi yininsu yini guda uku dare guda uku suratu ali imran yini guda uku a maryam dare guda uku duka za su haɗu da juna ba za ka iya magana ba alamar matarka ta samu juna biyu kenan sai kuma Allah ce sawiyan lafazin sawiyan din nan hal ne ko dai zanto hal na shi annabi zakariya Allah tukallima nasa Allah tukallima nasa salasa layalin sawiya ay halata kaunika mustawiyan fi sihhatika kasancewar kana cikin koshin lafiya ne ba illa bace ba wani abu ne ya faru ko kuma salasa layalin sawiya kwana uku da yini uku daidai wa daida ba rigi ba kari to amma an fi mayar da shi zanto hal ne na shi annabi zakariya shine sahibul hal ma'ana kwana uku da zaka yi baka yi magana din nan ba ba cuta bace ba bai bantaka ko kurantaka ce ta kama ka ba a'a ubangiji ta'ala ne ya sanya maka wannan dan ka gane alamar matarka ta samu juna illa ramza sai dai ishara kai wadhkur rabbaka kaseeran ka ambace ubangijinka ambato mai yawa wannan sai nuna magana ce ta mutane ba zai iya ba amma in ya tashi zikiri zai iya yi da ya tashi zikiri sai je nayi amma da ya tashi zai wa wani magana sai ya kasa wasabbih bil asyi wal ibkar kai tasbihi bil asyi lokacin da rana ta karkata daga tsakiya ta tafi faduwa yamma kenan wal ibkar da kuma lokacin da ta hudo wato lokacin safi da lokacin yamma kenan ka rinka yin tasbihi a waɗannan lokuta sai Allah ce
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
وبنجل تعالى إذ قالت الملائكة تناوى متعنك لوكة عند ملائكة سكت يا مريم ياكي مريم إن الله يبشرك inna allaha tabaiki kai lalle ubangiji ta'ala ya zabe ki wa taharaki ya kuma tsarkake ki tsarkakewa hissan wa ma'ana babu najasa ko datti tare da ke sannan babu kazanta a cikin halayenki ko dabi'unki ko maganganunki ko ayyukanki tsarkakakkiya ce ki shine inna allaha tabaiki wa taharaki wastafaki ya zabe ki ala nisa'il alamin akan sauran mata na duniya ta fuskar yadda ubangiji ta'ala ya kaddara ki haifi annabi cikin annabawa ta wata hanya keɓantacciya ba tare da namiji ya kusance ki ba. Ko shi ka babu wannan zabi ne, ya Maryam muqnuti li rabbiki, ya ke Maryam ki yi da'a ga Ubangijinki, domin lafazin alqanut yana zuwa da ma'anar da'a. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin wa kana min alqanitin. Uqnuti li rabbiki, ki yi da'a ga Ubangijinki, wasjudi, ki rinka yin sujada, warka'i, ki rinka yin ruku'i ma'ar raki'ina tare da masu ruku'i. Wato idan an ce sujada da ruku'i yana nufin sallah kenan. An gane ku, kamar wahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruku'i sujud. Ar-ruku'i da sujada akan ambace shi cikin Al-Qur'ani ana nufin sallah. Dan haka ki sallah tare da masu sallah. Sallati zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Zalika abinda ya gabata a baya. Min amba'il ghaibi, yana cikin labaru na gaibu. Nuhihi ilaik, da muke yin wahayin sa zuwa gare ka. Wato ana magana da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama kunta ladaihim iz yunquna aqlamahum ayyuhum yakfuru Maryam, baka wurin su lokacin da suka jefa alqalaman su suna masu ƙuri'a dan tantance ayyuhum, wane ne cikin su yakfuru Maryam, zai karɓi renan nana Maryam. Wama kunta ladaihim iz yaqtasimun, baka nan tare da su yayin da suke rigima ko suke husuma da juna, domin lokacin da mahaifiyarta ta haife ta sai ta dauke ta ta zo da ita masallacin Baitul Maqdis. A wannan lokaci almajiran Imran suna zaune, sai ta ajiye yarinya tace, dunakum hadhihi al-yatima, ku rike wannan jaririya, wato ta kuce. Sai wannan yace, ni ne zan rene ta, wannan yace ni ne zan rene ta. Sai suka yi ƙuri'a. Ƙuri'ar da take a wancan lokaci shine, wane yace ni zan rena, wane yace ni zan rena, kowa sai kawo alƙalamin sa, sai a jefa alƙalamin cikin ruwa ko cikin teku. Alƙalamin da duk wato ya nutse, to bai ci ba kenan. Alƙalamin da ya tsaya akan ruwa bai ci shi ba, to ya cike. To sai ya kasance da suka jefa alƙalamin su gaba ɗaya, sai suka nutse cikin ruwa. Alƙalamin Annabi Zakariya kuma ya tsaya akan ruwa, kaga ya nuna shine zai rene shi. Shine Allah ke faɗa manzon Allah cewa abincin da ya faru gaibu ne, domin kai baka nan lokacin da abin ya faru. Yanzu ne ta hanyar wahayin Alƙur'ani muke sanar da kai. Sai wannan ya nuna manzon Allah bai san gaibu ba kenan, domin kafin sanar da shi wannan din bai sani ba. Lokacin da aka saukar da Iqra, aka saukar da ya ayyuhal mudaththir, aka saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin, ai a lokacin ba a saukar da Ali Imran ba. A zaman Makka kakkaf manzon Allah bai san wannan ba, har sai bayan an zo zaman Madina, bayan an yi wahayin Ali Imran, ko kuma alal aqalli sai bayan lokacin da aka wahayin Ali Imran da sauran ayoyin da suke magana nana Maryam, sannan ne manzon Allah ya san wannan. Wannan ya nuna ashe ilimin gaibu abin da Allah yake banta da shi shi kadai. Wa inda huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Amma da yawa daga cikin mutane an ce annabi bai san gaibu ba, sai su ce wai an wulakanta annabi. To wannan ko baya nuna wulakanta annabi, abin da yake nunawa darjanta annabi, sannan kuma tsarkake Allah daga kishiya. Domin lokacin da kace annabi ya san gaibu, ka ɗauki wata sifa keɓantacciya ta Allah, ka raba musu shi da annabi, ka sanyawa Allah kishiya kenan. Ina fata mun fahimta. Da annabi na da rai zai yaƙe ka kafin wani ya yaƙe ka, dan ba zai yadda ba ka sa masa kishiya. Dan in har manzon Allah ya yi faɗa ga wani mutum da ya zo ya ce masa ma sha Allahu wa shi'ita, manzon Allah ya ce aja'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahda, yace abinda Allah ya so kai ma ka so. Yace a za ka sun yana in zama kishiya ga Allah, ka ce abinda Allah ya so kawai shi kadai, dan abinda ya so shi kadai shi ke faruwa, abinda bai so kuma baya faruwa. Menene kuma sai ka ce ni kuma na so? To kaga da wannan kalmar da jingina cewa ya san gaibu, wacce ce tafi girma? Ko shikka babu jingina cewa ta fi gaibu, ta ya san gaibu ta fi girma, kenan da za a faɗe ta a gaban shi, da ya yi inkari sama da inkarin da ya yi wa mutumin da ya ce masha Allah wa shi'ita. Ina fata an fahimta. Amma abubuwa na tauhidi dole sai an bi ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah in gatattu kafin a fahimce su daidai. Allah ya ce wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladaihim iz yaqtasimun, baka tare da su lokacin da suke jefa alqalaman su suna rububin wane zai rene nana Maryam, ko baka tare da su lokacin da suke musu da juna. Kamar da ce wama kunta bijanibil garbi iz qadayna ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihim al-umr wama kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatuna ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. To dan nan ma kunta baka nan lokacin da akai kaza, baka nan lokacin da akai kaza. ina fata an fahimta. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun, kafin alqur'ani baka iya karatu min littafi ba, baka iya rubuta komai ba. Ma kunta tadri mal kitabu wal al-iman, kafin ai maka wahayi baka san littafin ba, baka san ma menene shikashikan imani ba, sai da aka maka wahayi aka san da kai littafi, aka san da kai shikashikan imani, ma'ana bai sani ba, bai sani ba, yana da yawa cikin alqur'ani. Hakan kuma da Allah yake faɗa, yana faɗa masa ne a matsayinsa na ilahu shi kadai, yana faɗa manzon Allah. Lokacin da Allah ya faɗa manzon Allah haka, ya kunshi abu biyu. Allah din na girmama kansa da yabon kansa da cewa shi kadai ya san waɗancan ababen kafin annabi ya sani, sannan kuma yana nuna fifikon annabi akan sauran mutanen, kai na sanar ta hanyar ka ne kuma sauran za su sani, kafin sauran su sani ka riga su sani, amma kuma kai baka sani ba sai na sanar da kai. To wannan shine mataki na ka ba kowa matsayinsa. Bari mu rufe da hadisin da ke cikin Sahih Bukhari, hadisin da aka karbo wato ainihin daga Ali ibn Abi Talib, yace naji manzon Allah na cewa khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadija, mafi fitan mata ita ce Maryam yar gidan Imran, wato tana ɗaya daga cikin mafifita mata. Sannan mafifitan matan al'umma ta Khadija bintu Khuwaylid. A wani hadisin manzon Allah yake cewa daga cikin mazaje da yawa sun samu kamala, amma daga cikin mataye ba waɗanda suka samu kamala sai waɗannan, Maryam ibnatu Imran, sannan kuma Khadija bintu Khuwaylid, sannan kuma Asiya imra'atu Fir'aun, sai kuma yace wa fadlu Aishata ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'ir ta'am, fifikon nana Aisha kuwa akan sauran mata kamar fifikon as-sarid ne akan sauran dangin abinci. Lafazin as-sarid a wajen larabci, a wajen larabawa na da abu ne sananne, wani abu ne mai kama da tuwo, amma idan mun fassara shi da tuwo ai ba burgewa, tunda kowa ya san ba tuwo ne mafi kayace ba cikin abinci ko babu, sai dai kawai mu ce a wancan lokacin wani abu mai suna sarid wanda yayi kama da tuwo amma ba tuwo bane ba, lalle yana da fifiko akan sauran dangin abinci. To haka ummuna Aisha take da fifiko akan sauran mata. Dan haka dai hadisai sun nuna falalan Maryam da falalan Asiya da falalan Khadija bintu Khuwaylid da kuma falalar wato ainihin Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalar Aisha, sannan kuma sai ummahatul mu'minin, su a jumlace a dunkule kenan su kuma, ina fata an fahimta. Amma mafifita mata a duniya su ne waɗannan guda hudu, wato Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, da Asiya matar Fir'aun, da Khadija bintu Khuwaylid farkon mata da Annabi ya aura a duniya, sannan kuma da Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma da ummuna Aisha bintu Abi Bakar as-Siddiqa bintu Siddiq. Amma in ka tambaye ni cikin su biyar din wacce ta fito ta falala, sai in ce da kai ban sani ba. Hadisi ya kawo su a jumlace, amma bai jera su ba, ya ce kuma wance ita ce tafi wance, ita ce tafi wance, amma ya nuna in dai kamala ne cikin mata waɗannan su ne kamalan duk. Abinda muka fata zama daidai, Allah su ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya ce mana. Gobe idan Allah ya kai mu da safe za mu fara tafsiri da mata karfe 10:30 lokacin farawa, 12 daidai lokacin tashi, daga gobe idan Allah ya kai mu talata. Wassalamu alaikum.